This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumul tare Muhammad Hafiz Baballa suna abokan aikin kan wannan shirin. A yau ranar Laraba, 5 ga watan Yuni shekarar 2024, kafin ku dawo ne muke tafa da su. Hafiz ba makanin labarai.
To Sarfil, shugaba Joe Biden ya ce akwai kwakwaran hujja da za a iya cewa Prime Minister Benjamin Netanyahu ya jawo rikicin dan ya ceto kansa a siyasance. Rashida ce malaman sojan kasar Faransa da ke kasar Ukraine za su kasance halattattun waɗanda za a auna kan har-harar Rasha. Sannan kasar Slovenia ta zama ƙasa ta baya-bayan a ƙasashen ƙungiyar Tarayyar Turai da ta amince da kasar Palestine mai cin gashin kanta.
To labaran duri kanan labaran kenan aka saurara.
A cikin shirin tabbatar ma a fadar shugaban kasa ma an dauke wuta. Kuma ma'aikatan da suke wurin ruwan da yake shiga fadar shugaban kasa sun dauke sai dai su yi amfani da bohol. Saboda haka ba talakawa kawai aka janye wannan ayyukan.
To sai a gafarce mu kanan labaran kenan aka saurara. Yayin da hadaddiyar kungiyar kwarugu ta Najeriya ta ce ta dakatar da yajin aikin da ta fara a ranar Litinin wanda tasirinsa ba talar kadai ya shafa ba. Haka kuma da cewa shugabannin mata da masu fafutuka na kasar Chadi sun yi kakkausar suka ga abin da suka ce rashin wakilci a gwamnatin farar hula ta farko ta shugaba Muhammad Idris Deby. Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahoton da muke dauke da su. Sannan kuma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ne shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaba Joe Biden wanda ke kara sukarar da Isra'ila ke yaki da mayakan Hamas a Gaza da kuma yawan mutuwar Falasɗinawa a wata sabuwar hira da aka yi da shi ya ce akwai kwakwaran hujja da za a iya cewa Prime Minister Benjamin Netanyahu ya jawo rikicin ne dan ya ceto kansa a siyasance. Yayin da yakin ke dab da cika watanni takwas, shugaban Isra'ila na fuskantar buƙatu masu cin karo da juna daga Biden da sauran shugabannin duniya dan kawo ƙarshen rikicin. Yayin da 'yan majalisa masu ra'ayin riƙau a majalisar dokokin Isra'ila suka ce za su yi watsi da goyon bayan Netanyahu tare da ƙarfafa gwamnatinsa idan ya amince da tsagaita wuta ba tare da kawar da raguwar ikon Hamas a Gaza ba. Hamas ta faɗa jiya Talata cewa ba za ta iya amincewa da duk wata yarjejeniya ba sai dai idan Isra'ila ta fito fili ta bayyana tsagaita wuta na dindindin da kuma janye sojojinta gaba ɗaya daga Gaza. Netanyahu ya sha cewa sojojin Isra'ila ba za su bar Gaza ba tare da kawar da dukkan burbushin Hamas daga yankin ba. Ministan harkokin wajen Rasha ya faɗa a ranar Talata cewa duk wani malamin sojin ƙasar Faransa a ƙasar Ukraine da ke horar da sojojin Ukraine za su kasance halattattun waɗanda za a auna kan har-harar Rasha. Sergei Lavrov ya faɗa jiya Talata cewa ko da menene matsayinsu ya kyautu dakarun sojojinmu su kai wa jami'an soja ko sojojin haya hari. Ya ce yana tsammanin malaman Faransa sun shiga yankin Ukraine. Babban kwamandan sojojin Ukraine ya faɗa a makon da ya wuce cewa Ukraine na shirye-shiryen isowar masu ba da horo. Sai dai shugaban Faransa Emmanuel Macron bai tabbatar da hakan ba kuma ya ce ba zai ce uffan ba kan jita-jita ko shawarar da za a iya yankewa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Joe Biden ya sanya hannu kan wata dokar zartarwa a ranar Talata don takaita adadin mutane da ke neman mafaka a kan iyaka Amurka da Mexico. A cikin wata takardar sanarwa da fadar White House ta fitar ta ce shugaba Biden ya yi imanin cewa dole ne mu tsare iyakokinmu. Don haka ne a yau ya bada sanarwar dokar zartarwa ta hana bakin haure da suka tsallako kan iyakar kudancinmu ba bisa ka'ida ba daga samun mafaka. A cewar jami'an gwamnati, umarnin zai fara aiki ne da zaran matsakaicin waɗanda ke shigowa duk mako ya kai 2,500 a tsakanin wuraren shiga. Umarnin zai hana bakin haure da suka tsallaka kan iyakar kudancin kasar ba bisa ka'ida ba daga samun mafaka.
To an anjima kadan Hafiz da sake da labarai kafin nan tun bayan da hadiyar kungiyar kwarago ta Najeriya ta janye yajin aikin ta wani dan lokaci dan ba da damar sasantawa da gwamnati. Babban sakataren kungiyar kwarago ta TUC Nuhu Toro ya ce yajin aikin ba kawai kan talakai kare ba, ya shafi kowa da kowa. A tattaunawar su wakilin Al-Hassan Bala wanda ya tambaye shi kowa ya ba su damar durkusar da harkokin kasar sai ya ce
to wannan dokar kasa ce kundin tsarin mulki na kasa ita ta bamu wannan dama. A kullum aka yi amfani da wayannan dabaru domin a tilastawa gwamnati ta saurare mu, inda mun ce ku kara albashi ne kawai muka zauna muka yi shiru kaga ba wani abu da za su yi. Amma ina so tabbatar ma a fadar shugaban kasa ma an dauke wuta, kuma ma'aikatan mu da suke wurin ruwan da yake shiga fadar shugaban kasa sun dauke, sai dai su yi amfani da bohol kuma ko da janareta, saboda haka ba talakawa kawai aka janye wayannan ayyukan ba, wutar lantarki a fadar shugaban kasa babu. Kuma dalilin da yasa muke haka, wayannan ma'aikatan su suke aiki a wayannan masana'antu da yake kulawa da tattalin arziki kuma yake kare martaba da kuma tsaron ƙasa. Amma kuma a ce sun zama wayannan ma'aikatan da suke wayannan ayyukan su ne ake amfani da su a cimma wayannan ayyukan, daga baya kuma su ba za su iya ma siyan abinci, albashinsu ba zai iya isa su za su iya siyan abinci wuri guda a gidansu ba. Kaga wannan rashin adalci.
Wasu da dama musamman wasu daga cikin masana tattalin arziki da masu sharhi na ganin cewa idan aka ƙara kuɗin mafi ƙarancin albashi zuwa kuɗi mai yawa, hakan zai shafi yanayin tashin goron zabi na abubuwan masarufi a ƙasar.
Wannan kabli da ba da ne kawai, babu wani sani a tattalin arziki da ya nuna cewa idan ka ƙara albashi za a samu haihawar farashin kayayyaki. Yanzu ma idan ka je kasuwa nawa ake sayan buhun shinkafa da farashin abubuwa sun riga sun tashi goron zabi, kuma kaga ba a ƙara albashin ba. Saboda haka ka zo ka yaudari jama'a ka ce a ƙarin albashi shi yake jawowa hauhawan farashin kayayyaki, wannan gaskiya ba daidai ba ne. Abin da ƙarin albashi zai yi shi ne zai ma inganta tattalin arziki, domin yanzu masana'antun da suka fito da kayayyakinsu babu wanda zai siya domin babu kuɗi, ma'aikata ba su da kuɗi. Idan kuka ba da ma'aikaci albashi mai tsoka, ka ba shi dama ne ya je ya siya abubuwan da yake bukata na zaman takewa ko yau da kullum a iyalansa. Kaga shi masana'antu da suke tanada wannan abubuwan, idan ka ba ma'aikaci albashi mai tsoka, idan ya je ya siya zai ba su kuɗin ne, su kuma za su samu su juya. Idan suka juya ta za su sake kirkirowa kuma su fito da wasu kayayyaki. Kaga idan kai haka kafin su kirkiro da kuɗin in ka biya su suna iya ijewa a banki na wannan lokaci, kaga bankin ma ka inganta ta. Saboda haka ƙarin albashi za ta inganta tattalin arzikin ƙasa ta kuma sa darajar kuɗinmu ta yi ƙarko. Saboda haka ba daidai ba ne wani ya ce a'a na ƙara albashi farashin kayayyaki za su yi tashi goron zabi. Yanzu farashin su riga sun hau, sai dai ko kawai mu yi fatan gwamnati ta yi abin da ya dace. Menene abin da ya dace? Gwamnati tana da hakkin ta tabbatar da cewa ta tsanantawa hauhawan farashi, tunda ita ce gwamnati za ta iya cewa misali buhun shinkafa kada ya wuce 20,000 a Najeriya, duk wanda zai shigo da buhun shinkafa ba za mu yadda ya sayar sama da 20,000 ba. Kaga ta taimaki talakawa kuma ta taimaki tashi goron zabi na kayayyaki da ake ta faɗi. Sun ga haka gwamnati tana da haƙƙi da tabbatar cewa ta kare tattalin arziki kuma ta ƙara ma'aikatan da suke ƙirƙirowa da dukiyar ƙasa da ƙalilan daga cikinmu suke almubazzaranci da ita.
Babban sakataren ƙungiyar kwarago ta TUC Nuhu Toro kenan a hirarsu da wakilin mu Al-Hassan Bala. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu daga Hafiz ya dawo da kashi biyu na labaran duniya.
Kasar Slovenia ta zama ƙasa ta baya-bayan nan a ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai da ta amince da ƙasar Palestine mai cin gashin kanta, bayan da majalisar dokokinta ta amince da matakin da ƙuri'u mafi rinjaye jiya Talata, inda ta yi watsi da kira da a gudanar da zaɓen raba gardama kan batun da babbar jam'iyyar adawa ta ƙasar ta yi. amma kwan da ya wuce ne gwamnatin kasar ta yanke shawara amincewa da Palestine a matsayin kasa mai cin gashin kanta biyo bayan matakan kasashen Sipaniya, Ireland da Norway a wani bangare na kokarin matsa lamba kan Isra'ila don ta kawo ƙarshen rikicin Gaza. Prime Minister Roberto Golob ya faɗa a shafin X cewa amincewa da Palestine a yau a matsayin kasa mai cin gashin kanta yana aika sakon kwarin gwiwa ga al'ummar Palestinawa a yankin kogin Jordan da Gaza. An shirya kada ƙuri'a ne a jiya Talata, kuma wata ƙungiyar 'yan majalisar dokokin kasar na harkokin waje na a ranar Litinin ta amince da matakin da gwamnati ta ɗauka da ƙuri'u masu rinjaye. Daga ƙarshe, ana ƙara nuna damuwa a zaben yanki da za a gudanar a arewa maso gabashin ƙasar Siriya a ciki da wajen ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Zaben wanda aka shirya yi a ranar 11 ga watan Yuni za a gudanar a wasu sassan Siriya da dakarun Syrian Democratic Forces ko SDF da Amurka ke marawa baya. Yankin mai cin gashin kansa yana ƙarƙashin kulawar gwamnatin Kurdawa mai cin gashin kansa ta arewa da gabashin Siriya. Dakarun SDF sun kasance manyan abokan ƙawancen Amurka a yakin da ake yi da IS ƙungiyar ta'addanci. Ƙungiyar ta samu manyan nasarorin soji bayan fatattakar mayakan IS a yakinta a shekarar 2019, kuma yanzu tana da iko da kusan kaso 1/3 na yankuna a Siriya. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi barazana ɗaukar matakin soji idan ƙungiyoyin Kurdawa a Siriya suka gudanar da zaben.
Labarin duniya kenan, aka saurara ga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, shugabannin mata da masu fafutuka na kasar Chadi sun yi kakkausar suka ga abin da suka ce rashin wakilci a gwamnatin farar hula ta farko ta shugaba Muhammad Idris Deby bayan shafa shekaru uku da kan mulkin soja. Matan sun bayyana damuwar su ne a yayin wani taro da suka yi a Yanjami na babban birnin kasar Chadi. Ga abokiyar aiki na Hawwa Sharif da fasarar rahoton Moki Edwin Kinzika daga makwabciyar kasar Kamaru.
Hukumman mata 'yan fafutuka da mambobin bangaren 'yan adawa suka bayyana rashin jin daɗin su kan abin da suka kira kudirin shugaban Chadi Muhammad Idris Deby na maida su saniyar ware a tashin farko na mulkin shi a tsarin farar hula. Matan da suka haɗu a babban birnin kasar N'Djamena a ranar Litinin sun ce da kamata yayi Deby yayi watsi da gwamnatin da sabon Prime Minister Alamahe Halina ya nada a makon jiya. Deby ya nada Halina domin maye gurbin Sources Masra wanda ya ajiye aiki bayan da ya sha kai a zaben shugaban kasar ta Chadi na ranar 6 ga watan Mayu. Masra ya kasance a ofis tsawon watanni hudu. Amina Tijjani Yaya ita ce shugabar Voice La Femen ko kuma muryar mata wanda kungiya ce mai zaman kanta da ba ta gwamnati ba da ke yada manufar mutunta haƙƙin mata da damawarsu a harkokin siyasa.
Regrettons vivement que malgré les engagements, les promesses
yayi ta ce shugabanni mata da masu fafutuka sun kasa fahimtar yadda sabon firin ministan caji Alamahe Halina ya yanke shawarar rage yawan mata ministoci daga 12 a yayin shugabancin caji na wucin gadi na tsawon shekaru uku zuwa adadi 8 a karon farko na gwamnatin farar hula da ya nada a ranar 27 ga watan Mayu. Yayi ta ce jami'an caji ba su mutunta kudirin da aka amince da shi ba na kasashen Afirka na shekarar 2022 mai taken Inclusive and Sovereign National Dialogue wanda ya amince da samar da ƙarin yawan mata a naɗe-naɗen mukamin gwamnati. Sabuwar gwamnatin caji ta nada ministoci 35, 23 daga ciki sun yi aiki a tsohuwar gwamnati kafin a ayyana Deby a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar na ranar 6 ga watan Mayu da ya kawo ƙarshen shekaru uku na mulkin soji aka koma kan tsarin mulkin farar hula. A yayin bikin kaddamar da shi, Deby ya yi alkawarin tafiya tare da 'yan adawa matasa da mata wajen gudanar da ayyukan da zai dumfara a tashin farko wanda ya ce shi ne na sasanta bambance-bambance tsakanin al'ummar caji da mai da kasar wadda ke yankin tsakiyar Afirka kasancewa amintaccen wurin zama. Shugabannin mata da 'yan fafutuka sun ce samun ƙarin shigar mata cikin harkokin siyasa na iya yin kunnen doki da samar da inganta mutunta 'yancin ɗan adam, adalci da bin doka da oda sau da ƙafa, shugabanci da kuma demokaradiyya. suka kara da cewa mata su ne al'umma mafiya yawa a Chadi, kuma za su fi maza iya taka rawa wajen bin hanyoyin samar da zaman lumana. Sanusi Hassana Abdullahi alƙali ne kuma malami a jami'ar Injimaina ta ƙasar ta Chadi. Ya shaida wa kafar talabijin ɗan ƙasar a ranar Litinin cewa a doka ba za a iya ɗorawa David da sabon gwamnatin shi ta farar hula laifi ba, dangane da rage adadin mata ministocin, saboda babu wata doka a Chadi da ta ɗora samar da daidaitun jinsi a naɗin makaman siyasa.
En tant que institution parlementaire, son premier rôle est de voter des lois.
Abdullahi yace kamata yayi dokokin mata a Chadi su fito sai su yi rajista a matsayin ƴan takara da kuma masu kada ƙuri'a a zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi da na majalisu. Da shugaba Muhammad Idris Zevin yace za a gudanar kafin watan Disambar bana. Yace idan mata suka yi nasarar lashe kaso mafi rinjaye a kujerun majalisa, za su iya samar da dokokin da za su tilasta jami'an gwamnati mutunta daidaito tsakanin mata da maza a siyasance. A watan Fabrairu, shugabannin mata da masu fafutuka daga kasashen Burkina Faso, Chadi, Gabon, Guinea, Mali da Niger suka haɗu a Injimaina. Suka ce suna buƙatar a riƙa kasawa da su a ƙololuwar tsare-tsaren gwamnatocin sojin Afirka da ke da ruwa da tsaki a sauye-sauyen gwamnati. Taron wanda aka yi mataki da matan Afirka a sauyin gwamnatoci ya jaddada cewa mata su ne mafiya yawa a al'ummar waɗannan ƙasashe shida, kuma su suka fi ji a jika a duk sa'a da sojoji suka kwace iko, kuma ake bari a baya matuƙa wajen yanke hukunci akan wani al'amari. Matan sun yi alƙawari mai da batun rawar da za su taka a gwamnati wani abin tattaunawa a kai yayin muhimman al'amura, kamar manyan ranaku na ƙasashensu da manyan bukukuwa da Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Haɗin Kan Afirka kan shirya.
To a gaida Hawwa Sharif, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga birnin Washington DC. Wanda yanzu agun mu a nan Washington DC ke cewa ƙarfe 1:17 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Baki mai yanka wuya.
Ɗan kasuwa dole ya faɗa maka cewar wahalar wannan, tun daga abinda zaka tashi batun visa ticket zuwa so kayan kudi ya shafi wannan musibin, kuma wannan abu tana da alaka da tashin ko kuma wahalar rayuwa da ake ciki.
Mu dai a bangaren mu shine na sufuri, mu kamu muka ga tashin hankali ko damuwa zance, saboda a wannan lokacin mota muna siyan mota da kumbo haka siyanta daga ₦4,000,000 zuwa ₦7,000,000 wanda sai da ta kai naira kusan yanzu ₦24,000,000.
Wannan shi yake sawa ma in kasuwar kaya sun fadi kowa sai kulle stan shi ya san nan da sati biyu za su tashi.
A dole ne maganar cin hanci da rashawa ai maganin sa, dole maganar tsaro din nan ai maganin sa, rashin wuta din nan da wasu abubuwa wasu shingaye dole a janye su.
Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata mun so mu kawo muku yadda 'yan Najeriya musamman masu fashin baki suke bayyana shekara ɗaya ta gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu, musamman dangane da yanayin tattalin arziki da 'yan ƙasar ke kokawa da shi. Tashin goron zabi da canjin kudaden ƙasar waje ya yi musamman madalar Amurka a cikin wannan shekarar na ɗaya daga cikin abubuwan da suka haddasa hauhawar farashin kayan masarufi a Najeriya, lamarin da kuma ya ƙara ta'azzara matsin rayuwa ga talaka. Alhaji Sani Dada, shugaban kasuwar 'yan canjin kuɗi ta Wafa da ke birnin Kano, ya yi bayanin yadda tashin farashin canji ya shafi tattalin arzikin jama'a a cikin wannan shekara.
Na farko dai kafin gwamnatin Tinubu, farashin canji ko kuma na dala Amurka an kasa shi gida daban-daban, na masu shigo da kaya farashinsu daban, na marasa lafiya farashinsu daban, na 'yan kasuwa farashinsu daban. Kike iya wa multiple rate, so da ya zo sai unification of one rate, cewa da wanda zai sai dala $100 da wanda zai sai dala $200,000 duka a farashinsu guda ɗaya ne. So wannan abu mai kyau ne, saboda wani ba zai je ya shigo da kayan shi da arha ba, wani kuma ya shigo da kayan shi da tsada, so wannan abu yayi daidai. Amma ta inda aka samu dan tasgaro rashin tsayuwar farashin waje ɗaya, saboda shi ma an ba da dama a gwamnatance cewa dalar ta yi wa kanta farashi, So mu kuma in dai abin da aka ce gwamnati ba za ta yi control din shi ba, a willing buyer, willing seller, wanda zai faɗi farashin shi da yawa kuma ya samu goyon baya daga tsarin da aka sa na tattalin arziki, to anan ne muka samu matsala. Ila yau wani zai sai dala 1,100, gobe wani ya siya da 200, gobe wani ya siya da 300, kuma sai an kwana biyu sai ta dawo 1,000. Kenan waɗannan wanda suka siya da tsada in suka tashi sai da kansu zai tsada, kila ba za su samu siya ba, kila kuma shi wani wanda ya shigo da kayan shi da arha zai sa wancan ya samu matsala ya kare. Sannan kuma ta wani hannun again mutanen da suke shigowa su sa hannun jarin su a ƙasa, kila lokacin da ka shigo da dalar ka miliyan 1, dala naira 2,000 ce kudin ka naira miliyan 100, kila abin da ka zo yi sai ka ga bai ma daidai ba, zaka kwashi wannan dalar zaka kila zaka koma wata ƙasa. So lokacin da zaka koma kuma farashin gwamnati ya canza ya da 1,500, kaga automatically kudin ka sun dawo rabi, saboda shine farashin gwamnatin. Wani sa'in za a ga ya ƙara da kashi 30, kashi 40, kashi 50. So wannan abun ya taba kasuwanci sosai, mu ma ya taba mu. Amma inda za a ce farashin a tsaye yake waje daya, kamar yanda mutanen da suke zuwa Saudiya in suka bada dala 100, bayan shekara 10 in suka ƙara komawa wannan riyal din, riyal 370 za a ba su misali kenan. To mu ko yanzu a nan Najeriya kila wataran in ka zo da dala 100 a ce ma ita 100,000, wataran in ka zo a ce ma 150,000.
Kamar wannan kon gaba kon bayan na farashin dala kuma yana wahala.
Yana wahalar da mu, muna samun kalubale. Kila yau customer ya zo ya sai dala kuma gobe sai ta fadi, in ka sai da abokin shi kila jibi kuma sai ta tashi, shi kuma wannan zai ce ka sai da mashi da tsada. So in ka je ka kawo kayanka misali a Tamfa, zaka suwa a Tamfa kila ta zo ma a naira 3,000, kaga kenan in ka sai da 3,500 ka ci riba. To shi kuma lokacin da rate din ya fadi ko farashin ya fadi kasa, shi kuma wani sai ta zo mai a 2,100, kaga kenan ya sai da 2,500 ya ci riba, shi kuma wancan mai na 3,000 kaga yana jiran ta ƙara tashi. So wannan abun ya taba kasuwanci sosai. Amma banda wannan daidaita farashi da aka yi, su kuma musamman mu ƴan canji ba wai lallai ne gwamnati sai ta bada dala ba, amma in ta tsayar da farashi waje ɗaya mu da kanmu za mu ji daɗin gudanar da kasuwancin. Amma yau dala ta tashi gobe ta faɗi, to shi ne yake kawo mutane.
Kamar kana cewa wannan tsarin da gwamnati ke yi na cewa dala ta sama wa kanta farashi a kasuwa, kamar kuma bai maraba da shi ba kenan?
Eh, gaskiya ba mai maraba da shi ba, saboda neman farashin da take yi tana wuce gona da iri. Yanzu misali a gwamnatance sati uku da ya wuce, abinda ake sai da dala naira 1,100 da naira 1 ne nake ce, 1,100 da naira 1, amma yanzu a gwamnatance 1,530. So kaga yanzu wannan duk wani dan kasuwa kila in gwamnati ce take mu'amala da kai za ta baka an ba wancan da 500, kuma kila bayan sati uku in ka dawo da 100 kaga wani yayi asara ke. To saboda haka idan ta tsaya waje ɗaya, hatta kasuwannin da kayayyakin abubuwa da ake amfani da su na yau da kullum ko na abinci za su tsaya waje ɗaya. To wannan shi yake sawa ma in kasuwar kaya sun faɗi, kowa sai kulla stan shi ya san nan da sati biyu za su tashi.
To amma baya ga wannan tsari na watakila bambancin farashi da kuwa wato na nema ita naira ko dala ta sama kanta farashi, da kuma wancan kashe rabe-rabe da aka yi na cewa mai shigo da kayayyaki zai karbi dala a kaza, mai tafiya neman lafiya zai karba a kaza, mai tafiya karatu zai karba a kaza, akwai su tsare-tsaren gwamnati na tattalin arziki watakila misali mu ɗauka zancen cire farashi ko kuma tallafin man fetur misali. Wani irin tasiri ne ko akan takwa da hada?
So ka san shi mahanga ta tattalin arziki kowa akwai matsayin shi. Yanzu in na fara maka bayani na shiga bangaren economics, wanda za su ce idan an ciyo bashi a je a yi devaluation na naira, ko kuma ana bin mu bashi dole kuɗin mu ba za su yi ƙarfi ba, ko muna so a yafe mana bashi, ko kuma import yayi yawa. To kaga wannan fage ne na
kenan mu dauka cewa magana tunda duk zancen nan na farashin dala yana ta'allake da zancen devaluation na naira, saboda waɗannan watakila ire-iren waɗannan abubuwan da ka ambata, wani tasiri magana devaluation na naira yake a kuta kuce kai?
Devaluation mu kai ba za mu iya gane shi ba, kamar yadda na gaya ma duk da dai mun je makaranta amma ba bangaren
ba ne. Misali idan aka yi devaluation, hada-hadar ku tana canzawa nake nufi a yadda take, kuma ba ta canzawa, ma'ana tana ba da tasiri mai ma'ana ko kuma tana kawo wani nakasu.
Za ta ba da tasiri, muka sai devaluation kaka kuma muna rufe muna maganan rage darajar naira. So kila dan kasuwa da zai zo wajen ka zai sai dala 10,000, idan aka rage darajar naira ai kaga ta dawo dala 7,000. To kaga ai ya taba ka, mutumin da zai sai 10,000 a wajen ka saboda an lalata darajar naira sai 7,000, to ai kaga an ragu. Amma misali,
amma maganan riba fa.
Ha. Ai yanzu ba a wannan kadamin da ake ba maganar riba ake ba, a dai biya buƙatar kwastomomi, amma maganar riba a canji yanzu ai an dade dabarin wannan.
A ga duk misali bambancin sai dala 10,000 amma aka devaluation ya ta dawo 7,000.
Akwai bambanci mana, kila in 10,000 zai siya za ka samu naira 10,000, kaga in zai sai 7,000 ai 7,000 za ka samu. Sannan kuma bugu da ƙari, shi da kanshi da zai siyo kayan, da in kuɗin shi zai sai katan 100, yanzu kaga sai dai sai katan 70, to kaga an samu ragowa. Sannan kuma in ka dawo mutanen gari da za su siya, kila turnover yawan mutanen da zai samu wanda za su sai kayan, kila a da zai siya mu mutum 20 da za su zo su siya. So amma aka yi devaluation, kila kaga budget din mutum ba zai iya barin shi ba zai sai kayan ba, kila maimakon mutum 20 su siya sai dai mutum 10 su siya, to kaga an samu tasgaro.
Masu taurare, saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya, sai a tare mu a mako mai zuwa. Don jin yadda tashin farashin canjin dala shi kuma ya shafi sha'anin kasuwanci da 'yan kasuwa a Najeriya. Yanzu kan muna godiya ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Saminna ke muku sallama daga Washington DC.
To mazal a gayar da mutum sanyin na da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma fa a takaice.
Shugaba Joe Biden, wanda ke ƙara sukar yadda Isra'ila ke yaƙi da mayakan Hamas a Gaza da kuma yawan mutuwar Falasɗinawa, a wata sabuwar hira da aka yi da shi ya ce akwai kwakwarar hujja da za a iya cewa Prime Minister Benjamin Netanyahu ya jawo rikicin ne don ya ceto kansa a siyasance. Yayin da yakin ke dab da cika watanni 8, shugaban Isra'ila na fuskantar bukatu masu cin karo da juna daga Biden da sauran shugabannin duniya don kawo ƙarshen rikicin, yayin da 'yan majalisu masu ra'ayin riƙau a majalisar dokokin Isra'ila suka ce za su yi watsi da goyon bayan Netanyahu tare da ƙarfafa gwamnatinsa idan ya amince da tsagaita wuta ba tare da kawar da ragowar ikon Hamas a Gaza ba. Ministan harkokin wajen Rasha ya faɗa a ranar Talata cewa duk wani malamin sojin ƙasar Faransa a ƙasar Ukraine da ke horar da sojojin Ukraine za su kasance halattattun waɗanda za a auna kan har-harar Rasha. Sergey Lavrov ya faɗa jiya Talata cewa ko da menene matsayinsu, ya kyautu dakarun sojojinmu su kai wa jami'an soja ko sojojin haya hari. Ya ce yana tsammanin malaman Faransa sun shiga yankin Ukraine. Shugaba Joe Biden ya sanya hannu kan wata dokar zartarwa a ranar Talata don takaita adadin mutane da ke neman mafaka a kan iyakar Amurka da Mexico. A cikin wata takardar sanarwa da fadar White House ta fitar ta ce, Shugaba Biden ya yi imanin cewa dole ne mu tsare iyakokinmu, don haka ne a yau ya ba da sanarwar dokar zartarwa ta hana bakin haure da suka tsallako kan iyakar kudancinmu ba bisa ka'ida ba daga samun mafaka.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauke nan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan za mu sake da muku maimaitin shirin da hanzari. Domin sake jin wannan shiri za a shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Kafin mai sallama, sashen Hausa na miƙa saƙon taya murna ga Hayya Adamu Rajau, wanda zai agwance da amaryarsa Ruqayyah a ranar Lahadi nan mai zuwa 9 ga wata a dogon layi Rajau ƙarfe 2 na rana. Allah ya ba da ikon halarta tare da baiwa amarya da ango wato sa'ar wannan aure. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka shirin ya zo gare ku, sai kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni, har ma da injiniyan mu ne Mr. Jimmy Mr. Phil Hashim Gumel da na shirya na gabatar ke cewa assalamu alaikum.